Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 18 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Asabar ya ce babu amfanin ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar kwance damara a Gaza. Yana mai kiran sharuɗan da Hamas ta gindaya ya yaudarar kai. Ya ƙara da cewa za a iya cimma yarjejeniya a diplomasiyance ne kawai ta wajen tattaunawa kai tsaye ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Da yake magana da manema labarai, Netanyahu ya ce ya tura wakilai wurin tattaunawa a birnin Al-Ahira kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci yayi, amma ya ce tattaunawar ta cije. Hamas ta fitar da wani bayani jiya Asabar inda ta ce jagora Ismail Haniyeh yana mai cewa Isra'ila ce musabbabin rashin ci gaba a tattaunawar ta samar da zaman lafiya a Gaza. Kasar Somalia ta fitar da abinda ta kira wani yunkuri mai ban haushi da gwamnatin kasar Habasha ta yi, inda har jami'an tsaronta suka nemi dakatar da shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud daga shiga wurin taron kasashen Afirka a birnin Addis Ababa, a cewar wani bayanin da gwamnatin Somalia ta fitar jiya Asabar. Gwamnatin tarayyar Somalia ta yi matukar Allah wadai da yunkurin takalla da gwamnatin Habasha ta yi na kawo rudani ga tawagar shugaban Somalia a hanyar ta zuwa taron kungiyar kasashen Afirka na shekara ta 2024 a birnin Addis Ababa, a cewar kamfanin dillancin labaran gwamnatin Somalia Sonna. Wannan mataki ya saba ma dukkanin tsare-tsaren harkokin diplomasiya na kasa da kasa, musamman ma sanannun ka'idojin kungiyar kasashen Afirka. Wannan matakin wani dori ne akan jerin matakai marasa kan gado waɗanda gwamnatin Habasha ta yi ta daukawa a baya-bayan nan, a cewar bayanin. To sai dai mai magana da yawun Prime Minister Abiy Ahmed na Habasha, Bilal Senu, ta gaya ma kafan labarai ta AAP cewa Habasha ta yi kyakkyawar tarba ma Prime Minister Mahmud, kuma ta ba shi cikakken girman da ake baiwa shugabannin kasashen da ke halartar taron. Majalisar Dokokin Kasar Hungary za ta amince da buƙatar Sweden ta zama mamba a kungiyar tsaro ta NATO a zamanta na gaba a wannan wata, a cewar Prime Minister Viktor Orban ga manema labarai jiya Asabar. Abu ne mai kyau da takaddamarmu da Sweden ta kusa zuwa ƙarshe, a cewar Orban a wani babban jawabi. Ya ƙara da cewa mun kama hanyar amincewa da shigar Sweden kungiyar NATO a zaman da majalisarmu za ta yi nan gaba. Majalisar dokokin za ta yi zama na gaba ne ranar 26 ga wata. Kasar Sweden ta rubuta takardar neman shiga NATO tun kusan shekaru biyu da suka gabata, wani abin tarihi wanda ya biyo bayan mamaye Ukraine da Russia ta yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya ke daɗa kokawa kan matsin rayuwa, hukumomi a yankunan kan iyakokin Najeriya, Nijar da Kamaru sun fara ɗaukar matakai, ciki har da neman haɗin kan 'yan kasuwa don ganin hatta 'yan gudun hijira sun samu sa'ida. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Ibrahim.
Wannan ganawa da gwamnatin jihar Borno tare da 'yan kasuwa suka yi game da yadda tsadan farashin kayan abinci ya zama arzikiya, duk dai don a samar wa al'umma sauƙin rayuwa, gwamna Zulum ya gina kasuwan banki da ke karamar hukumar Bama mai makwabtaka da kasar Kamaru wadda 'yan Boko Haram suka lalata a shekarun baya. To ima dai gwamnan Ayo mai nisa daga Kamaru, Bakari Mijin Yawa, da wakilin shugaban Kamaru Falbiya sun nuna buƙatar sake fara kasuwanci kai iyaka. Wasu 'yan kasuwa sun ce hakan zai sake karya farashin kayan abinci.
Jamuna zuwa mutum kasuwa a Kamaru, yanzu Allah ya sa yasa gwamna ya zo ya bude mana kasuwa mu
mun kuma yarda za su bar mutane da murutsu ko su saya kaya kuma mu sun doka su shiga
dangane da tsadar rayuwa yan gudun hijira da ke zama a Damascus da ke makwabtaka da Difa Niger wanda a baya suna samun tallafi daga gwamnatin Niger da hukumomi sun ce a yanzu ba sa samun tallafi daga hukumomi
kafin da bazir yana kan miliki gaskiya abubuwan da za su ke mana yanzu ba sa mana wata hudu biyar ma ba sa ba mu
sai dai a jawabinsa memba a majalisar wakilai na jihar Borno wakilin gwamnatin jihar Borno ya bayyana yadda gwamnatin jihar Borno ta aike da kayayyakin abinci ga al'umman Damascus
alhamdulillah Borno don haka ni problem with this na bi ku
kon karshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryan Amurka daga Maiduguri
a gaida Ibrahim da wannan rahoton kasar Iran ta gabatar da wasu sabbin makaman tsaron sararin sama guda biyu jiya Asabar a cewar kafar labaran gwamnati yayin da ake dada zaman tsatsar a gabar ta tsakiya inda Isra'ila da Hamas ke fafatawa a Gaza makamin Arman mai ruguza makami mai linzami da makamin Azarashi na kare sararin sama waɗanda ma'aikatar tsaron kasar ta kirkiro an gabatar da su ne da safiyar nan a cewar kafar labarai ta Irna
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sai kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke tabo dubbatutu a duk kashi mu'amalar matasa da kafin da yanar gizo ina na Halima Abdullahi jagorar shirin Shirin na wannan mako zamu yi nazari ne akan kutsan yanar gizo da ya zama ruwan dare a kusan duk faɗin duniya inda wasu gungun mutane ke amfani da kafofin yanar gizo wajen damfarar mutanen da basu ji basu gani ba kamarin da ke sanya waɗanda lamarin ya fi shafa cikin wani yanayi na rudani musamman idan aka tuntuɓe su da batun shari'a bayan wani ya kutsa cikin shafin su na intanet tare da damfarar mutane a sunan mai shafin kafofin sada zumunta yana da alfanu daban-daban musamman sauƙaƙe mu'amalolin zumunci kasuwanci kaiya da ke kai ga samun kudaden shiga da dai sauransu masana kafofin yanar gizo dai sun kwatanta kutsan yanar gizo a matsayin wani yanayi na amfani da hanyoyin intanet da cibiyoyin sadarwa a sami izinin shiga shafukan mutane ba tare da sanin su ba da zammar aikata laifi barna ko zamba a wasu lokutan tun farkon kirkiro kafofin yanar gizo kama daga email da shafuka kamar na Instagram Facebook Twitter da dai sauransu ake fama da matsalolin masu yin kutsen waɗanda suka yi sanadiyyar da dukiyoyin al'umma a kasashen duniya da dama kamar yadda alƙalmai ƙididdigar shafin research page suka yi nuni bari fara ji daga bakin wacce aka yi wa kutse a shafinta na email
sunana Dr. Hawwa Mustapha Babura an taɓa yi min kutse amma ni a email dina aka shiga aka sace kawai na ankara na gaba na samun email to dama na taɓa riƙe wasu ɗalibai a America daga ƙasashe daban-daban inda na fara sani sai wata ɗaliba da ta zauna a gidana ta shekara a matsayin exchange student in Germany sai ta kira ni tana ta ce da ni ga kudin kakata ta tara mun nemi 50,000 mun rasa amma yanzu ga $50,000 kakata ta ba mu daga saving dinta ina za mu aika miki na ce na shiga uku calm down dan tambaye ku 50,000 ba ta ce kin aiko email kika ce mu aika 50,000 muna ta neman ki mun rasa kuma email din ta ce za a kuma aiko email da instructions wai kin makale a wata kasa can daban kuma ana neman kudi dole sannan ki fito na ce musu nono ga ni a gida anan a Kansas City ban makale a ko ina ba abin ya bani mamaki sai can na afkara sai na ga duk sun dauki email din mutane hadda na yan gwamnati da nake aiki da professionals da yan uwa abokan arziki gaba ɗaya sun aika musu wai na makale a wani guri wai ina neman kuɗi a fito da ni amma wannan email din har yau ban same ta ba kuma ina son email din nan dan sunan garinmu ne Fafira amma alhamdulillah ba wanda ya aika musu komai masu
kutsan ba su bar kafofin sada zumunta a baya ba wajen aikata barnar su kuma za mu ji daga wasu ma'abota dandalin Facebook akan abin da ya faru da su.
Sunana Fatima Kafu, an taba hakin na Facebook account ina gaskiya kuma takan da na dauka na samu shi shine ba wai ni bane aka hada ni da wani wanda shi aikin sa kenan yana receiving na account da aka yi hakin su aka hada ni da shi lokacin aka biya kuɗi sai ya mayar min da account ina gaskiya.
Ni kuma na wakin gane ba wai kusa ya kaman account ina social media ba kawai dai hotuna na aka dauka aka rika amfani da shi a wani account din su na cryptos din nan so za su ce wai mutum wai zai bada kuɗi after like hours or a day or two za a multiply kuɗin shi a bashi so wallahi kawai dukkan latest hotuna na rika dauka ina sa aka maka suna wai Hajiya Aisha Musa and they blocked me from the account of Facebook so bana gani so mutane su karga screenshot suna aiko min suna cewa gashi kuma ana amfani da hotuna na so at the end of the day I used another Facebook account na wata ne ina ne contacting the person behind wannan account din cewa abin yake transaction din sai I was like trying to get something da zan iya kama su da shi so nayi ta jin su dai haka ne nuna cewa ni I'm interested in the business at the end of the day hadi aka kai stage din aka bani account number da zan yi deposit kuɗi so I used the account number ne reporting everything to the EFCC so EFCC were able to trace me account din wata yarinya ce a wani stage so suka gani so she the person behind wannan account din ashe namiji ne so he used account na yarinya ne yana amfani da shi yana karɓar kuɗi da ƙarshe dai case din ma dai gabaki dai na zo ni ma na shiga wani chaos haka na manta da shi da sauransu.
Sunana Bashir Ibrahim Hassan, kusan kutsen yanar gizo ya zama wato abin da za a ce ruwan dare game duniya wanda idan bai same ka ba ya samu wani na kusa da kai musamman kutsen manhaja ta WhatsApp ni dai ba taɓa nun ba amma dai an yi wa wasu na kusa da kuma an buƙaci kamar ni yadda aka yi shi ne zai su an yi kutsen nasu WhatsApp din kuma an zo ta nina WhatsApp din a tambayi cewar in tura kuɗi to amma yadda ni ba nasara akan ni in tura kuɗin ba shine nakan kirawo su waɗanda suke da wannan account din wanda na mutane ne na kusa da ni ko abokan aiki ko kuma yan uwa tambaye su kai ne ka turo ka ce in bada kuɗi kaza nan da nan ko zaki ji mutum ya ce a'a ba shi ya tabo ba to ta wannan hanyar ni ba a taɓa yin nasara wajen karɓar wani abu daga wajena ba in dai kusan WhatsApp ne in dai an tambaye ka kuɗi in ka ga wani suspicious wani abu da baka tabbatar da shi ba babban abu da zaka yi shine ka tuntubi mutumin ka waya in ma baka same shi baka tuntubi wani wanda ya san shi na kusa da shi wanda zai iya hankar da shi nan da nan abin da yake faruwa
sai kuma bangaren Instagram
sunana Abdulsalam Esramalan am sani na da zaka yi social media ni ma na taba samun wannan matsalar na kusai a Instagram lokacin gaskiya ba ta da tsaro sosai to an yi kusan wanda suka yi kusan sun yi amfani da shi kusan suna ta tura messages da kuma dora wasu hotuna na wannan kasuwanci ta online ka sa kuɗi bayan awanni ka samu linkin kuɗin ka so waɗanda suke dama aka ce guda sarkin gurin kuɗaɗe akan mutu wanda suke da kuɗin irin waɗannan kuɗaɗen sai suka yi ta tura kuɗaɗe suna tamanin ni ne wanda kuma suke da lambobi na sai suna tura message ta WhatsApp sai in gaya musu cewa ba ni wani an yi hacking din account ina don ni account ina lokacin kwata-kwata ba na dora hotuna video zalla nake dora kuma bidiyon sai wanda ni na kirkira ba wanda na ɗauko daga wasu wurare ba suke sawa so in dai mutum ya ga bidiyo wanda ba ni ne na yi creating bidiyon ba na sa to lallai akwai matsala a wannan handle din to mutane dai wanda suka sa kuɗi musamman akwai mutane uku wanda na san su sun sa kuɗaɗe da yawa ɗaya ma ta sa kusan 700,000 da wani abu ya lashe akwai ɗaya ta sa 300,000 da wani abu akwai wata jama'a ta sa kusan 200,000 da wani abu duka dai aka ci wannan kuɗaɗen banda yan ƙanana wanda sai da muka dawo da shi muka gano wai ya damfar mutane sama da 100 da wani abu sai turu handle dina so a ƙarshe dai mun ta tracking din abin taimakon wasu da kuma wasu jami'ai dai na tsaro da muka yi reporting har aka ci nasara muka kama shi wani ne dan Lagos ne ma fi yakin din abin amma mun ci nasara an kama shi kuma mun hada shi da EFCC ma har an kai shi kotu wanda aka iya biya aka biya su sannan shi kuma aka tura shi gidan yaro na shekara 1 da rabi so wannan shine dai sannan kaje account din ya dawo gaskiya ya dauki lokaci dan sai dai kusan wata 6 wurin wata na 7 so dai daga cikin yan uwa wanda ake tare da su yanzu yake cewa yana aiki da kamfanin Yuta haka so shi ne da ya taimaka aka dawo da account din sannan kuma aka trace abubuwan da ya faru a account din
a ba saba masu kungiyoyi ma bari mu ji nasu bahasin kutsen da aka yi musu.
An tabe mana kutse a kungiyar mu ta Arewa Women in Diaspora. Mun kafa kungiya na ƴan Arewa da suke mazauna kasar waje. Muna ta abun alheri, muna hada kudi mu taimaki arewacin Najeriya inda ake da bukata marayu waye-waye. Ranan nan kawai sai aka zo aka ce aka aiko wata ƴan kungiyar wanda take admin wani abu gashi-gashi ta je dai ta danna kawai kanta farga duk an kwashe sunayen mu gaba ɗaya a group din ana ta aikowa cewa wai ta makale a aika kuɗi gashi-gashi a takaice dai ta tarwatsa mana group har yanzu ba mu recovery ba ko da dai mun buɗe wani group din amma har yanzu ba mu samu lambar mu ta farko ba kazalika za mu saurari shawarwari daga bakin wanda ya taba fuskantar kutse a shafin Instagram dan ya zamo darasi ga sauran mutane
to shawarwari kuma na gama gari wanda kowa na iya bayarwa musamman mu waɗanda abin ya shafa shine ya kamata in so samu ne musamman content creators ya kamata a samu wayar da kake amfani da shi na social media ya zamana daban wanda kana amfani da email din wanda ba wanda ya san wannan email din da phone number ita kanta wayan kwata-kwata baka amfani da shi wajen kiran waya ko kuma amsa sakon messages ko WhatsApp ko wasu abubuwa na mutane sai dai ko social media ne kake amfani da shi kana handling nashi a wannan wayan ita kadai wayar da kake amfani da shi na kira da amsa sakonni ya zamana ita ma ta daban ce ita kuma ba ta attached to wani abu naka wanda za a iya maka kutsai so haka zai dan rage ko da za a ce an yi kutsan ne to ba za a yi maka kutsan na gabaki ɗaya ba sai kuma mutane su kiyaye gaskiya sosai wurin an turo musu da sakonni ba ko da sako ne za a turo maka a ce ka danna link ka amshi sakon da aka tura maka ba musamman waɗanda suke amfani da mutane da yawa da suke tura musu sakonni ko kuma a cikin wani group ko duk bidiyon da ka gani ko audio ko an turo sako ka ce za ka buɗe ba wannan gaskiya dole ne abu a kiyaye sosai
to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma pile a turanci Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata likita yayi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin yayin halinsa to a wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alakar zaki da maiƙo da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alakanta shi da cutar likita gare ka
to babban alakan su ne shine ga waɗansu mutanen suka yi complaint akan in suka sha abu mai zaki musamman lemun kwalba ina ce lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba wanda yake zuwa a cikin kan a ko kuma wanda yake zuwa a gora tunda yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su sha a wani lokaci irin kaman bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa bayan gidansu ya yi tauri to yawanci sukan samu irin wannan complaint na bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri amma kuma dan mutum ko ya dan sha su gan sha misali ko zuma ba dole musu irin haka ba to wa'annan su chemicals ne to chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba to sai ya kasance mutum ka zo kana kwankwada kai kuma a naka kana jin daɗi bayan da zan faɗa sunayen kamfanin nan amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zo na kwankwada in dai ba wanda aka hada ba ne a gida din hal misali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a zo a ce an samu irin shi lemu na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixing din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixing din shi so duk waɗansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawo irin wannan constipation din wato bayan gida mai tauri yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da ne a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir ambacin mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai mai ko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya yi tauri ba ko kuma ya zo ya jawo basir amma sai dai irin yana da faɗi amma dai bisa ga karatun da nayi da binciken da nayi ban taɓa jin inda aka ce mai ko yana da alaka da wannan matsala na basir din ba sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in ya ci amma ba wai dan yana sawa ba
Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir?
Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir din su ne kamar haka. Na farko mai kiba, wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko? Na biyu kuma mace mai ciki, saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta. As a result of that sai jawo bayan gida mai tauri yayin da ta zo bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes haka, wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake dauka abuwa masu nauyi, musamman wanda suke yin exercise din nan wanda ba dan cika samu sa environment din mu ba. Sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai akai ba, ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki, wato ga wanda baya yawan shan ruwa kenan, ko da ga kwana din bai sha ruwa ba, ko kuma bai dame shi ba saboda me yasa ya ji ya sha wannan zokon a ya sha wancan kunun ayan wanda ba laifi bane kwata-kwata, sai dai amma ruwa pure one asalin ruwa mai tsafta yana da kyau mutum ya kasance yana sha, ko da ma a zo a ce baya jin kishi wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin abin prevention wannan. Sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough, wato wanda suka dade suna tari kenan, tari saboda yana jawa intra abdominal pressure, so anything duk wani abin da zai iya jawa intra abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem in the hemorrhage din nan.
To likita, shin cutar basir na daya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Bisa ga binciken da nayi da karatun da nayi ban tabbatar an ce ana gadon basir ba, saboda kamar yadda na faɗa duk wani abin da zai kasance cewa ya jawo pressure a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura, to abu ne wanda zai iya jawo basir. So kuma kenan ko da mutum ya kasance cewa yana da family history, wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi, in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi prevention ko avoiding wannan pressure din tare da bayan gida mai tauri, yawan zama a shidda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba, ko kuma cin wani abu, ko kuma rashin shan isasshen ruwa, to duk in dai mutum zai iya preventing ko ya guje wannan abubuwan, ko da ma kasance in gidan su kaf gabaki ɗaya suna da basir, to shi ba dole ya kasance ya yi ba.
To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya kauracewa?
Babban abin da ya kamata mai ciwon basir ya kauracewa shine bayan gida mai tauri, saboda already yana da wannan matsalan ciwon basir din, sai kuma zuwa malamin gargajiya idan ya kasance cewa zai bincike ka, ko kuma ya baka, ko kuma ya baki magani. Yayin da kai haka to asalin babban kuskure kenan, saboda kamar yadda na faɗa a baya ba dole ya kasance basir din bane, amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir, me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din, ko kuma ka je ma babban asibitin da ya fi shi don neman lafiya, ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da ba ka yarda dalilin da ba zai taɓa kawowa cin nasara a wa'innan magungunan ba, saboda me yasa wa'innan wato ainihin hemorrhoids din nan suna nan girji, suna nan ire-ire, kamar yadda muka faɗa mana da internal muna da external, wanda za ka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da ba su kwarance ba wanda ba a cika samun su ba, ko kuma wanda suke kiran su kansu suna da likitocin da ba likitoci ba ne, ba abun mamaki ba ne, ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba. Wani ya zo maka da thrombus, alal misali hemorrhoids, sai ka zo ka ce masa kaza yake da shi, ko kuma ka ba da maganin da ba shi ba ne, to sai ta yana da kyau in kana da shi, in kina da shi babu kokonto abin da mutum ya fi kamata ya sa himma a kai ya je gurin kwararren likita wanda zai bincika, wanda zai duba, wanda kuma zai ba da maganin da ya fi cancanta. Na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri. Sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abin da ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki, ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba, dan shi ma gudawa in ya kasance ya dade mutum yana yi, mace ne ko namiji, to shi ma zai iya causing ko kuma ya jawo irin wannan matsala da shi wannan hemorrhoid, amma bai cika faruwa ba kamar yadda in bayan gida fi yin tauri ko yawan zama a shadda, ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda, gashi ba wai bayan gida mai tauri ba ne, amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba, dan yawancin mutane suna da shadda akan tabbas mai kyau, amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota, alal misali mutum ya zauna, ko kuma zaman cikin keke napep, wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin table da za a zo a sa, ko box wanda zaka daura a kai, wannan daurawa kan zaka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles din da yake cikin duburan mutum, sai kasance bayan gida zo mai sauki, amma rashin dagawan yana dan sawa su dame, to sai sa ga mutum gashi bayan gida a cikin shi bayan gidan baya da tauri, amma irin zaman da yayi akan wannan toilet din shine yake hana fitan wannan bayan gidan, to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining, wato wannan nishin da na faɗa din nan wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan, ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar, ko kuma wannan ma ba zai fita duka ba, sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri, a'a ba bayan gida mai tauri bane matsalan ta ko kuma matsalan ki bacterial zama akan shaddan shi ne babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsalan hemorrhoid.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke da zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ko mai jira ki dola ki jiki share fashion dan da mai ma ko ji Allah kodiya da wannan lokaci da kuma damar yi maka nasiha kan hadin kai a al'umma. Hadin kai dai sai kace magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam kan halittar duniya. Ubangiji Allah yayi yadda dan adam za su zama da hadin kai ta wurin idan aka dauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'umma duniya sun samu tushe daya daga Adamu da Hawwa. Saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa hadin kai ya zama abin nema ga jama'a. Sannan idan muka dube rayuwar yau da irin kalubalai wanda dan adam yake fuskanta ayi magana talauci ayi magana cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da hadin kai ba za iya ayi nasara akai ba. Wannan rashin hadin kai shine yake kawo tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi. Alhali kuwa Ubangiji Allah ya nufi mutum da ya zama salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duka Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya da kafa iyaka ga kowane mutum. Mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba. Idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba. Amma duk da haka ana bukatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana bukatar makwabcin ka ya kama maka. Wannan duka alamu ne suke nuna cewa akwai bukatar hadin kai. Kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke hada kansu domin su kalu balanci waɗansu matsaloli waɗansu ta shahe su ko ya shahe tattalin arzikin ƙasa ko ya shahe ci gaban jama'a. Waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya saboda abinda wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba. Yadda ɗan adam ya fito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halice shi haka nan kuma yake bukatar ɗan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su yi zaman lafiya. Saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa. Kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke kaunar ka amma har ma wanda baya kaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taƙi da shi domin ku zauna lafiya.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.